Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Pastoraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Da fatan ana shan hanci lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin Goma da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hanci. Na yau Talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin da wannan lokacin za ku ji mu da rahoton yadda miliyoyin 'yan Najeriya kasa mafi girma da shahara a Afirka ke fama da kuncin rayuwa da talauci da yi wa 'yan kasar daurin goro. Da wani bangaren a iya cewa manufofi da wasu tsare-tsaren gwamnati da aka bullo da su a farko-farkon shekarar nan ne ulmul aba'isin hakan. Misali shi ne Najeriya ta ci da tallafin man fetur a watan Mayu, abin da ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci, sufuri da tsadar rayuwa. Lama tsadar makamashi. Masana da masu shaggi na ganin alƙaluma na nuna yiwuwar ci gaba da ganin tsadar rayuwar da ta hana talakawan ƙasar rawar gaban hantsi. Muna tafa da rahoto a kan hakan. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Ibrahim Mahmud Fari, inda a yau shirin zai duba batun 'yan kasuwar da ke neman na abincinsu a kasuwar Akinyele da ke garin Badin a jihar Oyo. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar, amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. An gubza kazaman fada jiya Litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fada hawa na biyu na asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojin da ke wajen asibitin sun yi lugudan wuta kan mayakan da ke cikin ginin, amma sun kara da cewa ba a yi harbi kan asibitin ba. Ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya yi Allah wari da harin tare ɗora laifi a kan Isra'ila. Indonesia ta ka kausan suka kan Isra'ila da ta kai kan harin da Isra'ila ta kai kan Indonesia da ke Gaza, wanda ya sanar da mutuwar fararen hula, in ji ta. Ta ce dole ne su yi amfani da dukkan ƙarfinsu don neman Isra'ila ta daina ta'asa da take yi a Gaza. Kimanin marasa lafiya 600 da ma'aikatan kiwon lafiya 200 da kuma mutanen da suka rasa matsugunansu daga asibitin Indonesia 2000 yanzu haka suna mafaka a kudancin Gaza, in ji kakakin ma'aikatan lafiya Ashraf Al-Qidra. A ɗaya bangaren kuma, jami'an ƙasashen Larabawa da na musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin, sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin jinƙai a yankin Falastinu da yaƙi ya ɗaiɗaita. Tawagar ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastinu da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suke yi a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya shida jami'an diflomasiyyar ƙasashen ƙetaren cewa matakin da suka ɗauka na fara aiki a birnin Beijing ya nuna matuƙar amincewarsu ga al'ummarsa. Jiya Litinin, shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce ƙungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wazar da zaman lafiya na NATO zuwa ƙasashen Kosovo da Bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin ƙasar London daga Rasha. A Bosnia da Herzegovina, inda shugabannin Bosnia da Serbs suka zahafa jawabansu na neman ɓallewa daga tarayyar, Jens Stoltenberg na NATO ya ce ƙawancen NATO na goyon bayan 'yancin kai ga yankin Bosnia da Herzegovina. Stoltenberg ya faɗa a birnin Sarajevo cewa sun damu da kalaman 'yan awari da rabuwar kawuna da kuma katsalandayan ƙasashen waje ciki har da Rasha.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Babali da fasarar rahoton Timothy Obiezu da ya duba yadda wasu manufofi da tsare-tsaren gwamnati a Najeriya, ƙasa mafi girma da shahara a Afirka, suka jefa talakawan ƙasar cikin ƙunci, tsadar rayuwa da baƙin talauci.
Yar Najeriya mai sayar da abinci a gefen titi, Bibiana Uwanko, ta fara sana'arta shekaru 4 da suka wuce don tallafawa iyalanta bayan mutuwar mijinta. Sai dai yayin da farashin kayan abinci ke ci gaba da hauhawa, ta ce ribar da take samu ta ragu fiye da rabi, abinda ya tilasta mata a cire 'ya'yanta biyu daga makaranta domin su nemi kuɗin ciyar da kansu.
You know, say before then and before now, we dey manage and they sell, they go. But now things on cost even for market.
A bayan muna iya kukutawa, amma yanzu abubuwa sun yi tsada. Yana da wahala iya juriya ko a samu riba. Jama'a suna korafi kuma wani lokaci a ƙarshen rana babu riba. Hatta 'ya'yana biyu da suke makaranta ba sa zuwa kowace rana, saboda ba zan iya ba su abinci a kullum ba.
I know they fit provide for them always.
Akwai miliyoyin mutane kamar uwanku a Najeriya da ke fafutukar samun bukatu na yau da kullum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane miliyan 25 a Najeriya, ko kuma kusan kashi 15 cikin 100 na yawan al'ummar kasar, na fama da karancin abinci. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun ce rashin zaman lafiya a yankin, sauyin yanayi da hauhawar farashin kayayyaki ne ke janyo karancin abinci a Najeriya. Lamarin da ya kara taɓarɓarewa bayan da gwamnati ta daina biyan tallafin man fetur a watan Mayun da ya wuce, wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da sufuri da makamashi. Rage darajar kuɗin Najeriya ma na yin tasiri ga farashin kayayyaki da kuma haifar da hauhawar farashin gaba ɗaya. Ministar kula da ayyukan jin ƙai ta Najeriya, Beta Edu, ta ce hukumomi na ɗaukar matakan tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a wani bangare ta hanyar ayyana dokar ta ɓaci kan samar da abinci.
We have lots of interventions that we are putting on.
Muna da matakai da yawa da muke ɗauka a yanzu, kuma ana ci gaba da aika kuɗin tallafi ga mutane. Sharaɗin da suka kunsa shi ne cewa suna saka kuɗin a kasuwancinsu, tabbatar da cewa 'ya'yansu na zuwa makaranta. Wannan duk an yi ne da manufar inganta rayuwar jama'a da kuma kawar da talauci. Sashi na uku shine samar da takin zamani ga manoma masu ƙaramin ƙarfi, don su iya samar da abincin da za mu iya saya daga wurinsu da kuma sayarwa a matsayin kayan abinci. Bisa ƙididdigar duniya, Najeriya na cikin ƙasashen da suka fi kashe kuɗaɗe wajen sayan abinci da aka kiyasta da kashi 60 cikin 100 na jimillar kuɗaɗen shigan mutane da suke kashewa wajen sayan abinci. Masana sun ce lamarin zai ƙara taɓarɓarewa idan aka ci gaba da samun tsadar kayan abinci, kuma mutane masu rauni ne za su fi fuskantar matsalar. A ranar Litinin, Babban Bankin Najeriya ya ɗage wani taro mai muhimmanci kan kuɗin ruwa, duk da cewa hauhawar farashin kayayyaki ya yi muni sosai. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun ce muddin ba a samu sauyi ba, 'yan Najeriya da dama kamar uwanko za su yi ta famar samun abin masarufi na yau da kullum.
An gaida Muhammad Hafiz Babalu da fassarar rahoton Timothy Obiozu da ya duba halin matsin rayuwa da kunci da 'yan Najeriya ke ciki. Yanzu kuma ga Sarfili ya shigo da cigaban labaran duniya.
An kori wasu manyan jami'an da ke kula da tsaron yanar gizo na ƙasar Ukraine a jiya Litinin, bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Skulhol, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da kare bayanai na Ukraine da mataimakinsa Victor Zora, gwamnati ta kore su, a cewar babban jami'in majalisar ministocin Teres Manuchak ya rubuta a shafinsa na Telegram. Meluchak, wakilin majalisar ministoci a majalisar, bai bayyana dalilin korar da aka yi ba. Ya rubuta a shafin Facebook cewa yana da yakinin zai iya tabbatar da bai yi wani laifi ba, a cewar rahoton Interface Ukraine. Babu wani ƙarin bayani daga Zora, hukumar ta SSCIP ce ke da alhakin tabbatar da hanyoyin sadarwar gwamnati da kuma kare ƙasar daga harhari ta yanar gizo. Sojojin Koriya ta Kudu sun gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta ci gaba da shirya wato da shirinta na harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri. Wani babban jami'i ya ba da shawarar ranar Litinin cewa Koriya ta Kudu za ta iya dakatar da yarjejeniya tsakanin koriyoyin da rage tashin hankali da kuma ci gaba da sa ido kan sararin samaniya a matsayin martani. Ƙoƙarin farko wato har biyu da Koriya ta Arewa ta yi ya sanya tauraron ɗan adam na leƙen asiri a sararin samaniya, ya ci tura kuma yunkurin da ta yi na uku ya samu jinkiri. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar jinkirin ya faru ne saboda Koriya ta Arewa na samun taimakon fasahar Rasha, kuma har wata ranar na iya faruwa ne a cikin kwanaki masu zuwa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta duk wani tauraron ɗan Adam da Koriya ta Arewa za ta harba saboda tana kallon su a matsayin gwajin fasahar makami mai linzami da ta ɓoye. Daga ƙarshe a ranar Litinin ne wata kurta yanke wa mutane fiye da 230 hukunci a ƙarshen shari'ar ƙungiyoyi masu aikata laifuka mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar Italiya, wanda ya shafi ƙungiyar masu aikata laifuka ta Indrangheta a tsakiyar yankinta na Calabria. Sama da mutane 130 ake zargin 'yan daba ne da kuma waɗanda ake zargin da alaƙa da su. Da suka da ƙwararrun fararen hula sun fuskanci tuhumar da dama daban-daban, kamar su karɓar kuɗi, safarar miyagun ƙwayoyi da kuma sata a shari'ar da ta shafi shekaru uku ana yi. Kamfanin dillancin labaran ANSA na Italiya ya ce an ɗauki sa'a 1:40 kafin alƙalan su karanta hukuncin nasu. An yanke hukuncin ɗaurin shekaru 30 ga Saverio Rizzinelli da Domenico Vanvota, shugabannin ƙungiyar aikata laifuka ta yankin Calabrian biyu.
Ƙarshen lahashin gumar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lama sauraron mu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga mabuɗin kunnuwa. Masu tsaro da fatan an shaɗaka yanzu kuma lokacin yana 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba 'yancin bai tsina na komai ba.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Koi ramu da kuma ruwa waɗanda makwancan ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wato da albasa ta shiga cikin kasuwar don lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita.
Kowa da kowa ya san cewa duk inda kasuwa yake akwai mutane da yawa. Iru abun da ya sabi bangare na uta na gwamnati na kasuwa nan babu.
Idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kokuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele.
Yan kasuwa kenan da ke gudanar da hada-hadar cinikayya a sabuwar kasuwar Akinyele wani yanki da ke gefen birnin Badum na jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. Kuma shi ne batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakacewa.
Wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ofa gama ko wasan dara.
Madalla, masu rare ɗimbin ƴan kasuwa ne ke gudanar da harkokin cinikayya galibinsu ƴan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar Oyo a kasuwar Akinyele da ke gefen birnin Badum fadar gwamnatin jihar ta Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. Sai dai duk da ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumomin jihar da ma ƙaramar hukuma ta Akinyele ke samu a matsayin rabano ko kuma kuɗaɗen shiga ga gwamnati, amma ƴan kasuwar sun ce suna fama da ƙalubale daban-daban wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci. Abokin aiki Hassan Umar Tambuwal ya ji ƙorafin ƴan kasuwar kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Kasuwar kayan gwari da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan kasuwa ce da ake hada-hadar kayan gwari daga jihohin Najeriya har da makwabtan ƙasashen Afirka. Wasu ƴan kasuwar da na tattauna da su sun ce kasuwar tana fama da wasu matsaloli da dama kamar rashin hanyoyi, wutar lantarki da dai sauransu. Farko ga shugaban kasuwar da nashi bayani.
Rana Alhaji Usman Idris Yako, Chairman Akinyele Market, kasuwar Ata, kasuwar Gwari. Wannan kasuwa tamu tana da sassa da yawa. Akwai bangaren ƴan tumatir, akwai bangaren masu albasa, akwai bangaren masu tarugu, tattasai, shambu, akwai kuma bangaren masu masara, akwai bangaren masu dankali, akwai bangaren masu kubewa, akwai bangaren masu ganyayyaki haka na da kuma masu kaji. Kai kokan mu saboda abin da yake damu ainihin su masu motoci ne ƴan kasuwa, shine matsalar hanya da muke da ita.
Tunana Sani Sidi Shagari, wanda aka fi sani da Sani Shagari. Ni dillali ne wanda kowane bangare ina saukewa. Ina cikin dillalan albasa, kuma ina sauke tumatir, ina sauke bangaren tarugu ma. Kamar matsalar hanya ta shigowa daga Federal Road kan Express shiga cikin kasuwar da kaya. Akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancan ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wato da albasa ta shiga cikin kasuwar za a ɗauki dogon lokaci. Wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita.
Wannan irin matsalar rashin hanya wace irin illa take muku ga kasuwancin ku na albasa?
Tana kawo illoli da dama waɗanda rashin hanya yana sa tsaikon mota bata zo da wuri ba har ta kai kwana ɗaya ko biyu kafin ta shiga. Haƙƙin gwamnati ne ya kamata ta gyara.
Gwamnati kun taɓa neman ta domin ta taimaka muku ta gyara muku wannan hanya?
Mai girma ciyaman ya yi ƙoƙari ya nemi gwamnati musamman ta ƙaramar hukumar Akinyele ya nuna musu halin da ake ciki. Kuma gwamnatin tana da wakilanta a nan kasuwar suna karɓar revenue ɗinsu kamar state kuma local government ma ita ma tana karɓa. Mai girma gwamnan jihar Oyo engineer Sheyi Makinde da kanshi ma ya zo nan cikin kasuwar inda ya tara dubun dubatar al'umma waɗanda suke cikin kasuwar ya kuma yi musu alƙawarin cewa zai gyara hanyoyi. Ya ga akwai matsalar hanyoyi zai yi ƙoƙari ya gyara kuma zai sa wuta zai ƙoƙari ya kawo ruwa cikin kasuwar.
Sunana ne Abdul Wasiu Ablasis wanda kowa da kowa san cewa ana kira Wasiu Dankeshi nan kasuwa Akinyele. Akwai matsaloli da yawa sai dai za a dan karanta dan kada a ciki. Ta farko shine nan kasuwa yanzu kowa da kowa ya san cewa duk inda kasuwa yake akwai mutane da yawa. Iru abun da ya sabi bangare na uta na gwamnati nan kasuwa nan babu. Sai dukkan mu muka dore cikin kudade na ratso rokobon da muna samu shine muka dore muka hada muka sa uta na sola nan shine muka amfana da shi inda Allah ya sa kuma aikin mu wanda da muka yi da dare mu.
Ya jami'an tsaro kamar ƴan sanda ko civil defense. Kuna da su a cikin wannan kasuwa domin tsaro?
Akwai na government amma mu muna da namu daban wanda yake mun security amma security namu sai dai wanda muka tsa hannu mu a duk muka taimaka mu juna muka kawo su nan ba cewa wani government ne yake doko mu wani ƴan sanda cewa ba mu moto na isa ya nan idinga kula mu da aikin mu da komai kuma na kusu ba.
Yanzu waɗannan abubuwan da ka faɗa kamar ruwan sha, tsaro da sauransu dai kun taɓa magana da gwamnati domin ta taimaka muku ta karamar hukuma local government kenan ko kuma ta jiha ta state?
Sun ma suna da wakili a nan kasuwa mana. Su abin da yake da yana kuma shi ma sun sani. Idan aka kira su aka gaya musu ce ma gashi. Kuma to a ta ma wannan tsara wanda yake gaba na kasuwa ma mun kokari kuma a so a debe mu wannan tsara mun a yanzu ba mu ji komai ba.
Killan gwamnati da suke nan kuna ba su kuɗaɗen shiga. Kun taɓa zama da su a game da duk waɗannan matsaloli?
Eh mun taɓa zama da su akan irin wannan abu sai da cewa sa yi gobe saboda aiki ma ina gani aiki ne yi maso yawa yasa kuma bai ma tina da mu ba tukuna.
Sunana Abubakar Garba Karaye.
Ana ku bangare
matsalolin ko da suka fi shafin mu shine na magana asibiti. Ko da yake a wannan sabon kasuwa da gwamna yayi mana sun yi asibiti a ciki amma har yanzu bai fara aiki ba. Inda yazo an gina shi gahi nan muna kallon shi domin idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kokuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele wani asibiti na yelo na nan shine ake dan jajjagulawa dai abin da ya kamata. In kuma emergency ne ko wani yaro nan a cikin mu wanda ake kira Habibu shi ake kira ya dan daura mutum ruwa ko ya abin nan. Muna da bukata dai sosai gaskiya inda zai samu.
To kaman sau nawa kuka tuntubi gwamnati musamman ta karamar hukuma ko ta jiha a nan jihar Oyo domin su taimaka muku da asibiti ko kuma wannan asibiti da take kasa ta fara aiki?
Gaskiya babu iyaka domin ko da yaushe muna yawan mika koken mu suna da wakilan su a cikin kasuwar nan domin duk abin da muke gudanarwa da wakilan su ake gudanar da shi kuma sun ga wannan matsaloli da yawa an kuma aika din a gaya musu akan muna da wannan bukata amma dai har yanzu Allah bai kaddara sun zo sun yi mana ba.
Ko kana da wani kira ko sako ga gwamnatin karamar hukuma ta nan Akinyele da kuma gwamnatin jihar Oyo game da bukatunku?
Ina kira ga mai girma gwamna Shehi Makinde gaskiya a duba mu domin hakikanin gaskiya san da muka zo wurin nan dajin Allah ne mu mun yi maganin yan ta'adda a nan wurin domin ma'ajiya ce ta yan ta'adda bude wurin nan da muka shiga Allah ya taimaka kowanne zanzare ya bar gurin nan muka kama kasuwancin mu wuri yana ta'abbaka kuma ita kanta gwamnati tana karuwa da mu a wannan wuri domin wakilanta suna karuwa da mu. Muna kira ga mai girma gwamna wannan gyaran wuta da ake yi a karamar hukuma Akinyele a taimaka a sa mana wutar lantarki a wannan kasuwa domin hakikanin gaskiya muna da bukata wurin didda yake kasuwa ce yana da bukata a ce yana da haske domin yana ɗaya daga cikin abinda mai girma chairman din wannan kasuwa ta Akinyele Alhaji Usman Idris ya koyi mana na sa wannan sololi na miliyoyin kuɗi domin a haskaka wannan wuri don kore ƴan ta'addan da suke gefe-gefen mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
The government, especially Shehi Makinde's government, is really trying in terms of infrastructural development in the state. The local government presently is a little bit incapacitated because revenue is not coming in for the local government.
Daya daga cikin wakilan gwamnatin jihar Oyo da ke kula da kasuwar kayan gwarin da ya ki bayyana mini sunansa ya ce gwamnatin jihar Oyo tana iya kokarinta a game da samar da ababen more rayuwa ga jama'a a faɗin jihar Oyo ciki har da kasuwar ta kayan gwari ta Akinyele. Yace a halin yanzu karamar hukumar Akinyele tana ƙasa ne saboda kason kuɗi na ƙasa na wata-wata baya shigowa amma kuɗaɗen shiga da suke tarawa su ne suke amfani da su wajen yi wa wannan kasuwa wasu ayyuka kuma yana fatar cewa kafin watan Mayu na shekarar 2024 za a sami canje-canje masu ma'ana a cikin wannan kasuwar kayan gwari da ke Akinyele Ibadan.
Before May next year, I think there will be enough changes.
Tsala kyauta. Masu aure karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Allah ya Allah. Adakan mu afir kamu soyuna a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta
Madalla an gaida Ibrahim Mahmud Kwari, yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lafitar, wacce ta ruwaito cewa yau Talata 21 ga watan Nuwamba ake sa ran kotun sai dawo za ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da ke tsakanin Nijar da kungiyar sai dawo. Jaridar ta ce wannan na zuwa a wani lokacin da a nan gida ake ciza yatsa dangane da watsin da kotun iyomowa ta kasashen yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa ta yi a game da bukatar janye takunkumin da aka kakaba wa kasar, yayin da masu kalubalantar CNSP ke yabawa matakin kotun. Jaridar Le Sahel na cewa wata tawagar yara kanana ta gabatar da sakon daukacin yaran Niger a reshen asusun Majalisar Dinkin Duniya mai kula da tallafawa yara kanana, wato UNICEF a birnin Yamai. Yaran maza biyu mata biyu sun fara ne da isar da godiya kan yadda asusun ya yi tsayin daka don ganin rayuwar yara kanana ta inganta a fannoni da dama: kiwon lafiya, ilimi, abinci da ruwan sha, tsaro da dai sauransu. Sai da yaran sun ce har yanzu akwai dimbin takwarorinsu da ke yawo a kan titi, ba sa zuwa makaranta, wasu kuma nakasassu ne, yayin da wasu ke rayuwa a wuraren da ake fama da tashin hankali. Saboda haka suka buƙaci UNICEF ta ɗauki matakan baiwa dukkan yara damar morar 'yancinsu tare da ba su kariya. Kiran da wakilin asusun ya jaddada aniyar samarwa amsa mai ƙayatarwa, jaridar Air Info na cewa shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Tani ya nada wasu sabbin mambobin hukumar yaƙi da cin hanci, wato KWALDEF, don maye gurafan wasu daga cikin waɗanda aka ayyana a washe garin kafata. Akalla mutane takwas daga cikinsu ne aka cire daga jerin mambobin hukumar, aka maye gurafansu da wasu sabbi, kamar yadda abin ya bayyana a wata takardar da Janar Tani ya saka wa hannu sa'o'i kaɗan bayan bukin rantsar da su. Sai dai ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Kuma dalla an gaida Sule Mumuni Barma masu saro, a nan muka zo gaba ƙarshe na shirin namu ta yau, wato labarai a taƙaice.
To a takaice, an gwabza kazaman fadaje Litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fada wa hawa biyu na asibitin Indonesia. A ɗaya bangaren kuma, jami'an kasashen Larabawa da na Musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai ga agajin jin ƙai a yankin Falastini da yaƙi ya ɗaiɗaita. Tawagar ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastini da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadi da suke a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. Jiya Litinin, shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce ƙungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wanzar da zaman lafiya na NATO zuwa ƙasashen Kosovo da Bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin katsalandan daga Rasha. An kori wasu manyan jami'an tsaron yanar gizo guda biyu na ƙasar Ukraine a jiya Litinin bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Skul, shugaban hukumar kula da hukumar sadarwa ta musamman da kare bayanai na Ukraine, da mataimakinsa an kore su, a cewar babban jami'in. Malinki ya rubuta a shafin zan Telegram.
To masu sauraron mu, a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin, ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman ma Sarki Lahashin Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif. Ki muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya, sai an ji mun ku.